الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله جمعوانا مسلمي إنما نقيسوا إرنتاء الدين المسلم إتجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باين هكا ine mana marhabin da lalai da Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a wannan masallaci wanda aka yi masa lakabi da Sheikh Muhammad Abubakar Gumi. Allah kai wa malar rahama, kuma Allah ya sanya abinda ya shimfida na alkhairi, Allah ka dora masa shi a mizani, abinda ya zama yayi na kuskure Allah ka yafe masa. Kuma ina fatan waɗanda suke jagororin waɗannan masallaci su yi ƙoƙari su koyi da sunan masallacin, ma'ana su kasance masu haƙuri, masu kawar da kai, sai in ya zama dole. To malam ya gabatar da ni akan in gabatar da shehin malaminmu wadda yake sananne ne. Ina ga dama ni da a tunani na ma ba sai an abin nan ɗinsa ba, tunda sananne ne shi ne Sheikh Malam Magaji Baffa Sulaiman. Wannan malami ne ma'arufin ladaiku, kuma mutum ne wadda muka san shi da ƙoƙari na wajen ɗabbaka sunna da kai kawo ba gajiyawa. Ga duk wanda ya san Malam Magaji Baffa Sulaiman zai masa shaida da ƙoƙari wajen attending ɗin karatuttuka da yake yi a masallatayyarmu daban-daban. Malam Magaji Baffa Sulaiman ya yi digirinsa na farko a Bayero University. A wannan karatun nasa ya yi gwagwarmaya na neman ilimi na addini, bai dogara ga abin da yake na zamani ba. Ya zauna gaban Dr. Ahmad ya yi karatu na addini, bayan yana karatu na nizamiya. Saboda haka Dr. Ahmad, Allah kai masa rahama, ya karantar da malumman mu barkatai, ba za su lissafto ba. Kuma karatu yake irin na magabata. Idan kun zo kun dauki karatu kuna kallon kamar wasa ne. Kun san wani abin mamaki, sai ya ce washe gari in kun dawo kowa sai ya kawo masa hadisi da ka, dan kar ma ka zama malalaci. To mallan ya taba karatu a gun wannan malami, ya yi digirin sa na biyu, wato wanda ake cewa masters kenan ko a Sokoto ɗakin shehu. Kun ga can ma ya tafi ne fagen ne na ilimi, can ma ga ilimin nizamiya ga kuma ilimin addini. Kuma can ne ma za ka je ka ga ana karatu wani abin mamaki, kusan duk masallacin da za ka je ka yi sallah za ka ga ainihin mutanen da suke sallah, ban san yanzu ba, a da dai za ka ga sun siffantu da rawani. Mu kuma yanzu na sai a zo a ƙare karatun ma ba za ka ga mai rawani ko ɗaya ba. Ba a ɗabbaka sunna ta rawani. To ya tafi can ya yi karatun digiri na biyu, sannan ya dawo ya zo ya ci gaba da karantarwa a kwalejin ilimi ta ainihin wannan gari na Azare. Sannan kuma shi ne babban limami a masallaci na Sheikh Ali bin Abi Talib. Haka ne mallam? To muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya ƙara masa ƙarfin gwiwa. Sannan abu na ƙarshe, mallam zai gabatar mana da faifa wacce take mai muhimmancin gaske, shine magana akan gurɓatattun ɗabi'u. Wato ba za ka gane illar ba, ka san kuma wannan fagen ko wannan matakin abin nan wato takarda ce mai muhimmanci, sai kana shiga ƙauyuka kana kallon rayuwar yadda yake masu gurɓatattun ɗabi'a suna shiga. Mutanenmu kuma wayanda suke ahlus sunna sun yi ƙarfi a gurin, ba abin nan, ba su da ƙarfi a gurin, ba su da matallafa. Saboda haka ba a ma cika sauraron su ba. sannan babu wani takamaimai da za a ce ga wani mai kuɗi yana tallafa musu don su ji saukin da'awa. Yanzu wannan tafiya da muke da haka, duk Allah waɗanda Allah ya yi musu hali, me zai hana su yi ƙoƙari irin waɗannan maluma da suke cikin gari ko amma suke cikin ƙauyuka suke neman tallafi, ya za su yi su ainihin gusar da irin waɗancan munanan ɗabi'u ko munar aƙida? Ta ya za su yi? Mutum ya fito gida, ya tafi gona, kafin ya dawo lokaci ya kore, ya dawo jiki ya gaji. To mallam zai mana bayani akan wannan fage da muka samu kanmu cikin a cikin garin ma yanzu ba mu tsira ba. Bari in ba mu misali, kullum nakan buga misali a gun karatuna. Daga cikin mummunar ɗabi'a, wani alaramma yana kawo min ziyara duk watan Sha'aban. Abin mamaki, ya zo a makare lokacin sallah ta la'asar, ya zo duk an yi jam'i, sai ya sauka yake duba agogo yana tsoka saboda bai samu ya yi sallar jam'i ba, yanzu sai dai ya je shi kadai. Ashe wanda ya ɗauko shi a caban nan irin masu gurɓatacciyar aƙida ne? Sai ce masa, mallam ya daina kana duba agogo kana tsoka? Sai ce, wallahi ban yi sallar la'asar ba ne gaba ɗaya, yanzu sai dai na yi ni kadai. Sai ce, a wa za ka yi wa sallar? Da Allah ku ji tambayar nan, da Allah daga nan baka ji an keto maka fagen ɓarna ba, wai a wa za ka yi wa sallar? Kana musulmi? Sai ce, a bai kasa akwai ku? Sai ce, a ubangiji na mana? Sai ce, a ni kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ce, a kai kuma? Sai ce, wai to ai shi din Allah ne. Sai ya kallace ya ce, kai ma Allah ne. Sai ce, waɗannan ma duk alloli ne. To a cikin gari fa kenan duk Allah ɗan uwana. To ya kake tsammanin mutumin ƙauye da Allah ya ce, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya'lamu hudud ma anzala Allah. Ai ba wai ana nufin kafirci irin na an fice a addu'a, a'a, ba su da mai karantar da su, ba sa kusa da malami, saboda haka abu ne mai sauki ana kawo masu sai musu su ce ƙarya ne. To kun ga filin ko fagen da malam zai yi shine gabatar da irin wannan faifa da kuma yadda za mu kauce mu sauka daga kan irin wannan mummunan aƙida. Allah ka bai malam ikon gabatar da wannan takarda tasa. Allah ka sa albarka a rayuwarsa. Malam tafadhal.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده فرقو زان فارا دا دان غيارا غدا بيو ده فرقو ني دو لوكاشين دا زاي كيراني ابند باوشي يكي كيران واتا ريغا كووا مالان to kawai a kira ne in har ka ga zaka kira ne da irin wannan takin a ce malam, amma wallahi bana so a ce mun shek din nan. Wallahi har ga Allah in an faɗa raina ina faci. Ni ɗalibi ne kuma kun san ni ɗalibi ne, don haka ba suna ne wanda za a dinga garaje da shi ba, saboda an saba kawai ana jingina wa mutane waɗannan sunaye don Allah a daina, ko ba komai ni ɗin da a daina a kaina. Abu na biyu kuma, shi malam Abdulkadir ya zo ya ambata naje kaza karatun boko inje nayi dan boko ne da yake karantar da boko don haka kar ku tsammata wani abu ne aka je aka rungumo Allah ya mana muwafaka muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya hada ma wannan munasaba Allah ubangiji ya mana jagora Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji da kuma wanda za mu faɗa na farko shi ma zan fara yin wato shimfiɗa ko kuma gyara a mawdu'in da aka bani alal haƙiƙa mawdu'i ne mai matuƙar faɗi mawdu'in yana da faɗi sosai wai cewa aka ce zan yi magana akan munanan aƙidu da hanyoyin kauce musu munanan aƙidu kun ga an kawo shi akan jam'i munanan aƙidu an suna da yawa kowanne guda ɗaya in an ɗauka darasi ne mai cin gashin kansa wani ma ba za a kammala shi a darasi guda ba inda har za a je a lalleko abubuwan da ya kamata a leƙa kuma an ce zan yi magana akan munanan aƙidu to ala ayi halin abinda zan yi shine zan dan yi bayani akan wasu daga cikin su yan kadan daga cikin su wadanda a iya cewa su ne jigo na kowane inhirafi da aka samu na aƙida to yawanci an tofano ne daga gare su wato su ne kaman uwa maba da mama ga kowane karkata da mutane suke bari daga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su din ma ba zan yi magana a kan su ne wato magana wadatacciya ba inna ma kawai zan yi talkhisi ne zan ambaci kaɗan daga abin da naga maluma sun ambata na jigon aƙidunsu domin idan mun san jigon aƙidun nasu to anan ne kuma za mu sami kauce ma irin wannan aƙidun in mun ci karo da su a ko'ina ne sannan tunda munasabar ta haɗa shiri ne ga Ramadan da kuma karantarwa da ‘yan uwana ɗalibai muke yi wala'alla akwai waɗanda ba su tsinkayi wani salo da irin waɗannan aƙidun suke bi na wato gayyara ma'ana na alƙur'ani domin ya dace da irin aƙidunsu ba wala'alla har akwai waɗansu masadir waɗanda mutane za su riƙa iya komawa zuwa gare su na tafsir domin ƙarin samun wato samun ƙarin bayani a kayan matsaloli na fassarar alƙur'ani kuma ta iya yiwuwa irin waɗannan tafsiran suna ƙunshe da irin waɗannan aƙidun kaga in mutum bai sani ba ba zai taka tsantsan wajen kare kansa ba to wannan dai shine abin da zan dan yi magana a kayansa gurgudun ɗan waɗansu footnotes da na rubuta a jikin takarda a ɗan gurguje sai a haƙuri da ɗan abin da zan bayar fatanmu dai ubangiji Allah ta'ala ya amfanar da mu ya sa kuma mu faɗi abin da yake shine daidai ɗin da farko shi wannan mawdu'i duk da cewa mai fa'i ne ƙwarai da gaske yana da muhimmanci sanin su waɗannan aƙidu munana kamar yadda aka ambace su domin duk abin da ya bar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan mummuna ne abinda aka dasa shi ba akan koyarwar magabata ba to wannan mummuna ne lallai wannan mawdu'i yana da muhimmanci ƙwarai da gaske ghayatul ahammiya me yasa koyarwar da addinin musulunci ya zo da shi koyarwa ce ta riƙo da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yadda malamai suka yi ijma'i wato masadirul shari'a yana komawa zuwa ga abubuwa guda uku ne wannan an yadda duk malamai sun yadda da waɗannan guda uku, kuma yakan iya zama guda hudu in ban da waɗanda suke shuzuzi, misali kamar ahadul zahir, da su ba su amince da kiyasi ba. To amma dai su ma sun yadda da sauran guda uku sun yi tarayya da dukkan ahlus sunna wal jama'a a kai, wato shine alkitab was sunna wal ijma. Kuma kowannan su qur'ani dai dama shine umda, ayoyi da yawa sun nuna shine yazo da shari'a. Hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake shine al-mufassir li ayil qur'an, don haka shi ma yana da goyen baya a cikin ayoyin alqur'anin kansu da suka tabbatar da shi alqur'ani shi ma wahayi ne daga Allah, ma'ana hadisi yake nufi shi ma wahayi ne daga Allah. Ijma'i abu ne wanda yake tabbatacce. Malamai kamar irin su Imam Shafi'i rahimahullah sun yi kokari wajen ijtihadin da suka yi, sun samar masa da dalili da dai malamai wanda suke na usul sun tabbatar, wanda kuma jumhur ahli sunna wal jama'a duka sun amshi shi a ijma'i a matsayin me, a matsayin shi ma masdari ne da ake samun shari'ar musulunci a gare shi. To waɗannan abubuwa duka da Qur'ani da hadisi, shi hadisi shine yake fassara al-Qur'ani. A inda ba a sami hadisi ya fassara al-Qur'ani ba, to anan ne kuma ijma'i shi kuma zai aiki. Ijma'i na malaman musulunci suka haɗu a kayan abu, to shi ma yana fassara abin da ya tabbata a cikin nassi ya zamanto shari'a. Jullin da yawa daga cikin abubuwa masailul fiqhiyya zaka ga directly ba a yi maganar su a cikin Qur'ani ko hadisi kai tsaye ba, wasu daga cikin su da dama Allahumma illa sun zo ne saboda ijtihadin da malamai suka yi aka kuma ijma'i a kayan wannan abin da aka tabbatar na shari'a tun daga lokacin sahabbai, to sai zamanto kuma shi ma shari'a da ake tamassuki da shi. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni da shi kenan, kamar yadda ya zo a cikin hadisi a hadisin Irbad ibn Sariya, wanda Abu Dawud ya rawaito hadisi ne wanda yake wasu sun ce sahih, wasu sun ce hasan. Malamai da yawa sun kyautata hadisin, hadisi ne wanda yake ma'rufi a wajenmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Irbad ibn Sariya yana cewa annabi ya musu wa'azi mai gamsarwa har sai da idanunsu ya tazo da hawaye, zukatan suka dinga makyarkyata, har ma suka ce ya rasulullah ka annaha mu'izatu muwaddi'in, tamkar wa'azi ne kake mana na ban kwana. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu wasiya, domin sun ce ausina ya rasulullah. Annabi ya musu wasiya da taqwa, ya musu wasiya da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya musu wasiya da biyayya a shugabancinsu, sannan ya musu kashedi dangane da me, ya musu kashedi dangane da wato iftiraki, barin tafarkin da annabi ya zo da shi, tafarkin da ya tabbata a cikin Qur'ani da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kashedi akai, kuma har sai ya musu wato bayanin cewa su shiga taitayinsu. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, duk wanda ya rayu cikin ku zai ga sabani da yawa, sabani da mutane za su dinga baudewa daga tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To don haka ashe tamassuki da abin da annabi ya zo da shi shine abin da yake tabbatacce, kuma ya zo har ilo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu zane, yayi musu dogon zane, sai ya ce wannan shine tafarkin Allah, hadha sabilullahi, sai kanana kanana sai ya ce wannan sune as-subul, babu wani face waɗannan subul din, akwai wani shaytani yana kiran mutane akan ta. A lokacin fa su din waɗannan subul din basu tsoro ba tukunna, tunda annabi yana nan a cikin al'umma, tafarkin daidai ake bi, tafarkin sahabbai daidai ake bi, babu baudiya sai a yan baya abun ya tsoro. To amma annabi ya nuna cewa hakan zai faru, ya jajja waɗannan layi ya ce kowane layi da kuka gani yana da shaytanin da yake kiran mutane zuwa gare shi. To kaga wannan tafarki guda ɗaya da ya ja a tsakiyar layi ɗaya da ya ja, shine wanda annabi ya umarni abishi shine wanda dama Allah mai umarni abishi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili bayan da Allah ya ambaci abubuwan da ake wasiya a wannan addinin al-hanifiyatu samha to kuma sai yayi umarni tafarkin sa mai kakken nan abishi kada abi hanyoyi zambiyoyi da suka baude domin in aka bi waɗannan diversions din to za su raba mutun daga tafarkin Allah zai zamanto ya fada wata hanya wanda ba ita ce za ta kai shi tudun natsira a kiyama ba ashe kenan yana da kyau tunda har wannan shine tsarin wannan shine umarnin wannan shine abin da ake buda a wajen mu mu kiyaye to lallai yana da matukar muhimmanci hasali ma wajibi ne mu san aqidu waɗanda suka tsoro a baya waɗanda suka baude mu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka rayu a kansa domin mu ba mu kanmu kariya kada mu auka cikin irin wannan tarko na shaydanun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana kashedi a kansu to kamar yadda na ambata a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu baudiya shi ya saka su sahabbai ko da sabani ya shiga a tsakanin su har ma an yi yaki a tsakanin su su sahabban ba sa kafirta junan su ba sa kafirta juna kuma kowa yana ganin kowa a matsayin musulmi Allahumma illa idan yaki ya shiga tsakanin su ne sun yi shi ne akan fassara wannan yana ga cewa wancan ba daidai yake ba in dawo da shi hanya tunda Qur'ani ya bada dama idan ana fada za ku iya baudowa waɗansu dawo hanya to yawanci a irin wannan fassara ne abin da ya faru a tsakanin su na sabani musamman abin da ya faru tsakanin Ali ibn Abi Talib da janibi biyu na sahabbai janibi guda da Ummul Mu'minin Aisha janibi guda da Muawiya ibn Abi Sufyan to duka ya kasance a irin wannan tafarki ne don haka sun yaki ne akan ta'wili ba tare da kuma wani yana ganin dan uwansa ba musulmi bane Allahumma illa yana kokarin ya dawo da shi ne kan abin da yake ga shi ne aswabu Ali ibn Abi Talib lokacin da ya zama khalifa ya zama khalifa ne akan wani yanayi wato na rigima da ta faru cikin al'umma ba tarihin nake so in jawo mana ba amma sai da aka kashe Uthman ibn Affan yan bore wanda wani ana ce da shi ibn Saba su suka tada bore suka zo har aka kashe Uthman ibn Affan yana karatun Al-Qur'ani to bayan da aka kashe shi Uthman ibn Affan an yi mubaya'a a Ali ibn Abi Talib a matsayin shine khalifa na hudu Muawiya ibn Abi Sufyan shi kuma lokacin shine gwamna a kasar Sham wanda Uthman ibn Affan ya nada a can Dimashqa shi kuma yana da dangantaka da Uthman ibn Affan kuma bai aminta da wannan bore da kisan da aka yi ba tare da cewa waɗanda suke Madina ma duka ba wanda ya aminta da abin da aka yi amma saboda wata hikima ne da wani fiqihun su da suke da shi shi yasa ka idan rigima ta tashi ba sa fuskantar juna saboda idan sun fuskanta juna to abin zai ƙara siraya ya zamanto mujtama'a baki ɗaya ya wargaje don haka shi Muawiya ibn Abi Sufyan sai ya ki yayi mubaya'a a Ali ibn Abi Talib bayan an sami mafi yawan al'umma sun yi masa mubaya'a amma su ahlu sham sai ba su yi mubaya'a ba dalilin su kuma cewa suka ce ba za su yi mubaya'a a Ali ibn Abi Talib ba sai ya kamo waɗanda suka kashe Uthman ibn Affan ya hukunta su ta janibi guda za ku ga cewa daidai suka yi to amma ta janibi guda za a ga cewa da ba hakan ne ya kasance ba shi kuma Ali ibn Abi Talib sai ya ce a to ni ba ku aminta a matsayin ni ne arwa'isul am overall shugaba ba na daula ba ku zo kun mubaya'a ba to yaushe kuma zan aiwatar da wani abu wanda ku kuke da bukatarsa ku zo kuma mu bai'a tukunna sai kuma ku mika bukatar ku mu sai a share hawaye to wannan shine asalin abin da ya faru kuma sannan da aiki na al-Wushat dama ba a rasa su a cikin al'umma kullum yan yawo da magana sai su wargaza al'amari abin ya kai zuwa ga yaki wannan shine asalin sababin da ya kawo yaki tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan lokacin da yaki ya tsanani Ali ibn Abi Talib yayi kusan samun nasara a kayin su ahlusham sai ahlusham suka bujiro masa cewa to muna so ayi abinda sai kira shi at-tahkim wato musanya al-Qur'ani ya zamanto shine zai hukunci a tsakanin mu hujjojin al-Qur'ani zamu amfani da su domin a kawo ƙarshen wannan abu Ali ibn Abi Talib bai aminta ba amma mutanansa su suka tirsasa shi shi kuma sai ya yadda don gudun kada wata rigimar kuma ta sake barkewa ana faman kashe wata kuma wata ma ta sake fita saboda mutane ne mutanen Iraki jullun su kuma suna da wani irin kaushi na mu'amala a wannan lokaci to don haka Ali ibn Abi Talib sai amince da wannan at-tahkim wanda da aka zo ake wannan at-tahkim ya so ya turo Abdullahi ibn Abbas su kuma sai suka ce a'a ka turo Abu Musa al-Ash'ari sai ya turo Abu Musa al-Ash'ari su kuma daga can sai suka turo Amr ibn al-As dukkan su sahabban annabi ne wanda suke masu daraja Amr ibn al-As ba Quraishi ne sannan yana daga cikin kabilan Banu Jaham shi kuma Abu Musa al-Ash'ari mutumin kasan Yaman ne shi ma yana duk suna da daraja da kima a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa annabi ya sanya shugabanci a cikin wani al'amari su ne suka zo na suka yi wannan yarjejeniya a madadin kowane bangare aka samu daidaiton da aka yi to a wannan yanayi ne fa sai wasu daga cikin mutanen Ali ibn Abi Talib wanda suke goyen bayan sa mutum 12,000 sai suka fita daga da'ar Ali ibn Abi Talib suka palle gefe suka ce wannan tahkim din da aka yi bai halatta ba alhali su suka tirsasa shi aka yi sai dai ka je ka ci gaba da yaki Ali ibn Abi Talib ya ce tunda har an riga an yi hukunci da Qur'ani kuma an samu yarjejeniya ko yaya abin yake ba zan fasa ba a hakan za a tsaya to don haka su a bisa wannan sai suka kafirta Ali ibn Abi Talib suka ce wannan tahkim din da aka yi yaya za a sanya mutum biyu su zamanto su ne hakaman ba Allah ba ai inil hukmu illa lillah kun ga yadda aka so mu harafa ma'ana ta alqur'ani ba su dauke ta a yadda ta zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen Allah ba sai suke amfani da ita wajen kafirta Ali ibn Abi Talib da duk wanda ya aminta da wannan tahkim din suka kafirta Muawiya ibn Abi Sufyan suka kafirta duk wanda bai aminta da abin da suka tafi a kansu ba suka koma can waje wani waje da ake ce shi Harura shi yasa ka ummul mu'minin ta taba tambayan wani tace ta tambaye shi tace a haruriyatun anti ko anta an haruriyatun anti ta tambayi wata wato khawarij kenan su ne ake ce da su al-khawarij wannan su ne firqa ta farko da aka fara samun suka basgare ko zamanin Abubakar Siddiq mani'uz zakka zakkace suka ce ba za su bayar ba ba fita a musulunci suka yi ba an yake su ne ba an yake kafirai ba an yake wanda suka nemi su raba tsakanin zakka da abin nan wadancan ahlur riddati an yake su ne akan sun yi ridda ba wai sun ba da wata firqa ba amma wannan ita ce awwalu firqatin fil islam wanda ta soma bangarewa a abin da malamai suka farin jayarwa su wannan al-khawarij wanda su khawarij suna da wata aqida a hankali ne suka gina aqidar tasu shine zan ambata mana wasu daga cikin ra'ayoyin su alal aqalli zan ambata mana guda biyar domin mu kiyaye mu san duk inda irin wannan ra'ayin ya fito to ra'ayi ne na khawarij na farko suna da ra'ayin al-khuruj alal hukami idza khalafu manhajahum wa ra'ayahum fi ad-din ko wa fahmahum fi ad-din duk wani shugaba anan ana magana ar-ra'isul am in an ce shugabanci ana magana akan ar-ra'isul am, kuma misali a ce wanda yake ra'isul daula, wanda dukkan al'amari yana komawa zuwa gare shi, to su suna da fahimtar cewa duk wani ra'isul daula wanda bai bi irin fahimtar su ba, halal ne kai wajibi ne ma su yanke masa mubaya'a, aqim mubaya'a. Mun gane wannan bayanin na farko ko? To wannan shi ne ɗaya daga cikin ra'ayinsu. Sannan ra'ayinsu na biyu shi ne takfiru ashabil kaba'ir, duk wanda ya aikata laifi su a wajensu murtakibul kabira kafirun ne, wanda ya zina kafiri ne, wanda ya shagi a kafiri ne, duk wani aiki idan mutum ya aikata wanda Allah ta'ala ya haramta shi ya sanya uquba a kansa imma a duniya ko a lahira, to su a wajensu kafiri ne, murtakibul kabira ba, kafiri ne. Kuma idan dai bai tuba ya jaddada musuluncinsa ba, a haka yake. Sannan abu na uku shi ne sun barranta daga Uthman, sun barranta daga Ali ibn Abi Talib, ba sa ganin Uthman da Ali da gashi, sun ragar ma Abubakar, sun ragar ma Umar, amma Uthman da Ali sun barranta daga gare su. Aqidarsu, ra'ayinsu na hudu, akwai wata ka'ida ta khilafa a musulunci. A ka'idar khilafa a musulunci, jumhurul ulama sun aminta shugaba wanda zai zamanto ar-ra'isul am to ya kasance daga cikin Quraishawa. Dalilin da ya saka kenan, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, ɗaya daga cikin abin da Umar ibn Khattab ya munakasha da su, da shi da Abubakar Siddiq da mutanen Madina a Saqifatu Bani Sa'ida, shine cewa Quraishawa su ne suke da haƙƙi na shugabanci na al'umma baki ɗaya, shugabancin musulmin duniya, saboda waɗansu dalilai wanda nan ba muhallin da za mu bassara su ba ne. To su sai suka saba ma wannan fahimta ta magabata, suka saba ma fahimtar sahabbai tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. So a ganinsu, wanda baba Quraishi ba ma zai iya jibintar shugabancin al'umma, shugabancin daula. Kaga anan sun saba ma manhaji wanda musulmai suka tafi da shi. Sannan abu na hudu, ai abu na biyar na ƙarshe wanda zan ambata daga cikin aqidarsu, shine sun ambaci cewa wato alqawlu bi wujubi qada'is salati lil ha'id, wacce take mai al'ada lokacin da bata sallah, idan al'adar ta wuce to wajibi ne sai ta rama sallarta. Kaga kenan wancan hadisi da Ummu Atiyya, in ba kuskure nayi ba, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaysatul mar'atu idha tahid ko lam tusalli wa lam tasum, idha habat lam tusalli wa lam tasum. Annabi ya kawo shi asiga istifhamiyya, amma kuma takriri yake. To kaga su irin wannan nasus din ba su yadda da shi ba. Yanzu a cikin abubuwa guda biyar da na ambata mana na waɗannan aqidu, da wanne za mu iya kwatantawa a cikin wannan aqidu? Kaga aqidan Boko Haram ta shiga, wani ɓangaren aqidan Qur'aniyun ta shiga, kaga sun tofano ne daga wajen Khawarij. Shi ya saka malamanmu lokacin da ayan Boko Haram suka so mu da'awa suka ce musu Khawarijawa ne, saboda aqidan Khawarij exactly ita suka ɗauka suka yi ta tatbikinta. To haka wajibi ne a kiyaye irin wannan. Kuma a gaba insha Allah, in har lokaci ya bada dama, akwai wasu ayoyi da suka yi dogaro da su, za mu ambace su. Wannan kenan dangane da su. Daga baya akwai aqida wadda ta sake fita, wato ita ce aqidar Jahmiyya. Duk da cewa aqidar Shi'a ta rigaye ta, to amma shi ga ta aqidar Shi'a ita ta yi harce biyu ko harce uku, wanda waɗannan harasan nata ba su bayyana ba har sai lokacin ma da Jahmiyya ta bayyana. To don haka akwai aqida ta Jahmiyya. Aqidar Jahmiyya ita kuma ana intisabinta ne zuwa ga Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan ya rayu a zamanin baya-baya can domin hasali lokacin da ya rasu ma shekara ta 127 bayan hijira Jaham ibn Safwan ba Jaham abinda ba Ja'ad nake so na fada shi Jaham ibn Safwan ya samu wakilansa daga wajen Ja'ad ne to ita wannan aqida ta Jahamiyya Jaham ibn Safwan ya samu ta daga wajen Ja'ad ibn Dirham wanda shi Ja'ad ibn Dirham shine fara ambatan irin waɗannan ababe wanda shi ma Jaham almajirin almajirin sa ne shi kuma sai ya dofano ka san malami yana daukan aqida a wajen malamin sa shi yasa kullun ake so mutun ya karatu a wajen waɗanda suke ahlus sunna ya karatu musamman karatun da ya shafi aqida ya karanta aqida a wajen ahlus sunna to anan ne amma sauran ulum mutun zai iya karanta su a wajen wani wallahu a'lam to shi wannan Jaham ibn Safwan da ya kaga ita wannan aqidar ta saka mai da na ambata ya samu ta ne daga wajen Ja'ad ibn Dirham shine wanda ya rasu a shekara ta 128 shi kuma ba komai ba wani sarki ne a Basra ana ce da shi Khalid ibn Abdullah al-Qasri shine yanka shi ranan Idi saboda aqidarsa wasu malamai suna cewa an yanka shi ne saboda wato amrun ne siyasi to amma mu za mu dauka akan cewa al'amari ne na addini shi yasa ya yanka shi me ya saka ya kawo da ya tafo da waɗansu aqidu masu yawa wanda shi aqidar tasa asali ya samo ta ne daga wajen falsafatul yunan da waɗansu wajen al-yahud ara'ul yahud da kuma ara'un nasara kai har ma hadda ara'ul hunud na addinin hindu daga cike da dauko waɗannan abubuwa sai ya gina wannan aqidar tasa amma ba ta intishari ba har sai lokacin da shi Jaham ibn Safwan yazo daga bayan almajirin almajirin sa ne shi kuma shine championin dinta sai ya watsa ta a cikin al'umma menene wannan aqidar take tafe da shi shi khulasatu madhhabihi wato shine ta'wilu ayati sifati kulliha du ayoyi na sifat da ayoyi a cikin alqur'ani ayatu sifat ai mun san ayatu sifat to zai ta'wilun su ne baya imrarun su kaman yadda magabata suka abata Muhammad bin Shahabin Zuhri an tambaye shi dangane da ayatu sifat yace amaru haka majaat bila takayifin wala ta'ati Imam Malik ibn Anas shi ma irin wannan kalami ya fada da aka masa tambaya khususan akan istiwa to kaga wannan shine abin da magabata suka tafi domin Imam Malik shi da aka masa tambaya akan istiwa'i aka ce ar-rahmanu 'alal arsh istiwa wa kayfa istawa aka ce zufa ne ta karyo masa sai dinga zufa yayin shiru tsawon lokaci bai ce komai ba saboda ya ji wata magana da bai taba jin irin ta ba waye wannan zai shishigi a cikin lamarin addini abinda ba a taba ji sahabbai sun tambaya ba tabi'ai ba su tambaya ba wani ne kuma daga baya zai zo ya ce sai ya ji to ba haka addinin ya zo da wannan karantarwar ba shi yasa kai Imam Malik ya dinga zufa to dan haka shi Ja'ad ibn Safwan kage anan wajen ya saba ma mazhabi na magabata shi duk ayoyin sifat awwala su yake yi zamu ji misalai daga yadda yake awwala su kuma da wannan ta'wili da yake mu ayatu sifat ne sai kuma kwararo wasu abubuwa guda uku daga cikin aqidar tasa wanda suka mannu da wannan abun na biyu kenan shine wato nafa an yakuna lillahi sifatun ghaira zatihi wato Allah bashi da wata siffa in ba zatinsa ba zatin Allah shine kawai siffar Allah amma duk wata siffa da ra am jingina ta ga Allah ya awwalata in an ce sami'un ya ce ba haka ake nufi ba basirun ba haka ake nufi ba bal yadahu mamsutatan lima khalaqtu bi yadayya misali irin waɗannan du ya awwala su arrahmanu ala al-arshi stawa ya canja ya awwala ya awwala to akan haka ya tafi saboda me yana canja sifat duk ayatu sifat sai ya awwala su da wannan ka'idar ta sace kuma ya kore an yakuna Allahu mar'iyan fil akhirati ka san aqida na ahlus sunna Allah subhanahu wa ta'ala za a ganshi a ranar alkiyama la tudrikul absar wa huwa yadrikul absar duda munakashar da sahabbai suke tai ibnu abbas da ummul mu'minin aisha akayin manzon Allah shin ya ga ubangijinsa da ya isra'i da abin da wadansu suke ta fada hadith abu dhar al-gifari shine ya zamanto warkam akayin wannan yace nurun anna arahu to kaga sai aka fahimci ashe abin da wannan aya take nufi ihada ne ba a iya yi ma ubangiji kuma sannan a nan duniya ba za a ga Allah ba dalilin da yasa kenan yayin da annabi Musa ya nemi ya ga ubangiji sai Allah ta'ala yace lan tarani ba za ka ganni ba ma'ana a wannan halittar taka a wannan yanayi na duniya amma kiyama ayoyi na alqur'ani da hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da cewa za a ga Allah a ranar alqiyama za a ga Allah lokacin da yan aljanna suka shiga aljanna za su ga ubangiji ayoyi sun nuna haka wujuhun yawma idhin nadira has fuskoki a wannan wuni wata ran suna haske ila rabbiha nadiratun lalle za su kallo zuwa ga ubangijinsu to don haka shi da wancan ka'idar ta sace na awwal ayatu sifat sai ya ce ba za a ga Allah ba ko a lahira ba za a ga Allah ba sannan kuma sai ya kore wa an ya takallama Allahu haqiqatan kaga yana daga cikin siffa daga cikin siffofin Allah al-kalam to sai ya ce ubangiji ta'ala baya magana haqiqatan kaji wani runto ma wai sai suka ce da aka ce wa kallama Allahu Musa taklima kaga wani aya warkam ce a yadda tsarin ta yazo sigarta ya yanke ba wani abu sai magana ce asalin magana Allah ya da annabi Musa alaihi salam amma su sai suka awwalata sai suka ce a'a wannan maganar bishiyan nan ce ta yi a shajaratul mubaraka dinna ita ce ta yi magana to kaga yadda suke wahami ita ce za ta ce inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri ita ce za ta faɗi haka ai mai faɗan haka kan sai ma'abucin da haka sai wanda ya cancance faɗi hakan ko to kaga wannan yana daga cikin aqida ta jahmiya to me yasa aqidan jahmiya take da tasiri har yanzu saboda aqidan jahmiya an mata kanikanci daga baya wato ita ce aqidar mu'tazila ita ta tsoro ne daga aqidar jahmiya abinda malamai suke ambatawa duk mu'tazili jahmiyun ne amma ba dukkan jahmiyun ne mu'tazili ba saboda akwai wadansu daga cikin aqaid na jahmiya wai wadancan kalaman da na ambata guda biyar wasu na kiransu at-tanzihul bahat wai haka su suke kiransu at-tanzihul bahat tsantsan tsarkakewa ubangiji wai suna gudu ne kasu shabbaha ubangiji mun gane ko gudu suke wai idan suka ce Allah ya ce bal yadahu mabsutatani Allah ya siffanta kansa da hannaye biyu sai ce to ai halitta mutane suna da hannaye biyu kenan an kwatanta ubangiji da halittarsa kokarin a guje ma wannan tunanin wai su dan su tsarkake ubangiji a zatonsu shine sai ma suka kore suka ce ai ba hannayen ake nufi ba abu ne wanda yana ibara ce da ke nufin aljud wasakha yawan kyauta ne bayarwa ne kyauta ce shi saka a cikin tafsir yanzu kamar misali Dr. Abubakar Albani Allah ya saka masa da alheri a cikin Raddul Azhan akwai irin waɗannan gyare-gyaren da yi gyare-gyaren ne na aqida wanda wataƙila idan ka yi iddilai a cikin waɗansu tafasir ɗin su sun ambaci irin wannan wani gune da Allah ya faɗa kuma yana daga cikin ayatu sifat ne sai a awwala shi watakila sai aka dan hakaito shigen irin wadannan din shi kuma sai kokarin ya ga ya musu gyara su ya dawo da su asalin yadda ma'anar su take asalin abinda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani akan siffar sa haka take kaif shine majhul kamar yadda imam maliki ambata al-istiwa'u ma'lumun in an ce istiwa'i ka ai sananne ne sananne ne an san menene istiwa'i a lugar larabci kuma Allah ya jingina makansa kuma dole ne ka faɗe shi kamar yadda Allah ya faɗa amma ya Allah ya daidaita ne ya nasa istiwa'in ba a sani ba ba wanda ya sani laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir domin duk wanda zai istiwa'i a kayan wani abu to yana da bukata ne da kuma dogaro ga abin ubangiji subhanahu wata'ala shi kuma ghaniyun an khalqihi don haka ubangiji ta'ala ya wadatu kuma ya Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kaga abin da suka kuskure ma ba yadda za a yi su yi ma ubangiji ta'atilus sifat har sai sun masa tashbihi duk lokacin da ka kore ma ubangiji sifa sifar da ya tabbatar ma kansa baka kore masa wannan sifar ba har sai da zuciyarka ta yi kokarin gamsuwa ka siffanta shi da makhalukin haka ne ko ba haka ba inda har zuciyarka ba ta nuna ta gamsu ta siffanta shi da makhaluki ba to ba za ka masa ta'adili abin da ya tabbatar ba shi yasa ka Ibn Qayyim al-Jawziyya cikin nuniya yake ambata cewa lasna nushabbihu rabbana bi sifatina innal mushabbiha abid al-awthani kalla wala nakhlihi an min awsafihi innal mu'attila abid al-buhtani yake ambata cewa mu ba za mu kwatanta ubangijinmu da siffofinmu ba domin duk wanda ya kwatanta ubangiji da wata siffa to ba Allah yake bautawa ba gunki yake bautawa ko da kana sallah sai kake tunanin ai ga Allah din yadda yake gashi da sorokin su kana masa sujuda to yanzu gunkinka kake bautawa ba Allah ba gara maka sani ba a halarto da ya siffar Allah take a zuciya mustahili ne maka ka iya sani ko ne wa ake yi kuma sannan ba za ka salubar ma ubangiji siffofinsa ba domin ba za ka salubar masa ba sai ka masa tashbihi wanda shi ma ya salubar ma ubangiji to yanzu shi ma bautar son zuciya yake yi ya kaga ƙarya ne alhali Allah ya ce Allah ne ya fi mu sanin kansa Allah ne ya san kansa ko mu ne muka fi Allah sanin kansa Allah ne ya san kansa ba wanda ya san Allah sama da Allah din shi saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shine wakilin Allah a ban ƙasa wajen isar da sakonsa yace ya fi mu sanin Allah kuma shi ahali ne ya ambaci haka to kaga su sai suke wannan zarbabiya su mu'tazila kuma wato mu'tazila sun samu kafuwa ne daga wani ana ce da shi wasilu ibn ata asali wasil ibn ata malami ne mai neman ilimi malami ne da yake neman ilimi kuma malamin babban malami na tabi'ai hasanul basri ne kaga daga cikin gaba-gaban farko na tabi'ai hasanul basri yake domin hasali a gidan manzon Allah ma aka rene shi sallallahu alaihi wasallama Hassan al-Basri mahaifinsa bawan Abubakar Siddiq ne mahaifiyarsa baiwar Ummu Salama matar Annabi ne kuma duka suka yantar da su kuma aka hada auren su ba su samu haihuwa da wuri ba sai bayan wafatin Abubakar sai aka haifi Hassan al-Basri kuma sai aka rene shi Ummu Salama ta rene shi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu a wajen su yayi karatu wajen Ummul Mu'minin Aisha da wajen malamai kafin ka intikali baban sa ya dawo Basra anan ne ya rayu yayi hayatul ilmiya kuma har ya zamanto a yayi wafati a can sai ake jingina shi zuwa ga Basra to shi Wasil ibn Ata almajir Hasan al-Basri ne ana zauna a majalisi sai wani ya zo yayi tambaya a Hasan al-Basri yace ma hukumul murtakibil kaba'ir menene hukuncin wanda yake aikata kaba'ira misali ya aikata zina ko ya aikata wani abu irin wannan sai Hasan al-Basri ya kada baki yace huwa muslimun naqisul iman musulmi ne amma musuluncinsa imanin sa yanzu ya tawaya
aidan ma al-iman yazid wa yanqus haka lamarin yake ko duk malamai sun ambata imam bukhari ya kulla babi ma da ya kama da haka ya kawo kuma adilla a cikin littafin sa kitabul iman abin cikin sahihin sa tun farko farkon sa wannan shine abin da malamai suka tafi akai ko malam mai risala bayan da yake yake cewa al-iman yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqus bi naqsihi to wannan shine abin da i'tiqadin ahlus sunna wal jamaa cewa mutum idan ya musulunta to imaninsa yana karuwa ayoyin alqur'ani ga sunan da yawa ba sai mu ambata su ba wazadatuhum imana da makamantan irin wannan ayoyi da yawa da suka zo suka nuna cewa imani fa yana karuwa a lokacin da mutum yake yawan aikin ibada yana kusata zuwa ga Allah imaninsa karuwa yake wannan shine dama i'tiqadi na ahlus sunna wal jamaa to Hasan al-Basri sai ya bada ansa akan haka da ya fada haka shi wasil ibn ata sai yace shi kan ba haka zai fada ba yace shi kan abinda zai ambata aqul innahu bi manzilatin bayna manzilataini shi yanzu a riga tsakani yake je mage ne shi ba tsuntsu ba shi ba dabba ba amma a kulli ya mutu yana kaba'ira to kafiri ne kuma dan wuta sai fada haka yanzu wace aqida ya tsofa nau ya tsofa nau aqida na khawarij domin su ne suke kafirta mutum a dalilin me a dalilin kaba'ira shi yasa ka ita mu'tazila ta ginu akan manyan abin nan aqidun nan da suka gabace ta guda biyu khawarij wato madhhabuhum tana kusa da madhhabin khawarij ne fil imani wal aqida kuma tana kusa da madhhabin jahmiya fi sifat sai ta garwaya shirgi guda biyu ta haɗu da qadariyya su ma zan dan hararo kadan yadda ita qadariyya da murji'a akwai qadariyya akwai murji'a su kuma qadariyya da murji'a sukan iya musamman murji'a su suna iya ketawa cikin aqidu sun shiga cikin i'tizal kuma sun shiga cikin jahmiya sun ma dan faruka dan kamar yadda malai suke ambata cikin asha'ira to duka wannan aqaid ne waɗanda zaka ga ya intawuvan wannan zata iya dan dofanowa a wajen wannan sai ta gina aqidatta akai na'am to wannan shine wato mazhabin su yazo kusa kenan da mazhabin khawarij a wajen imani kuma yazo shi kusa da mazhabin jahmiya a wajen me a cikin sifat wato shine sai suka ce dangane da sifat su ma sun kore siffofi ga Allah subhanahu wata'ala ta'til ke sun zama to mu'attila dama akwai mushabbiha akwai mu'attila to sun yi ta'tilu ayatis sifat kaga anan sai suka kwaikwayi jahmiya su ma sai suka kore sun yi ta'tilu ayatis sifat to sannan sai suka kago wani abu wanda su jahmiya ba su ambata ba shine qauluhum bi khalqil qur'an yanzu idan ka duba misali irin abin nan kutubat da ake rubutawa amma masu fa'ida sosai da suke ikhtisari na aqidatu ahli sunna misali kaman aqidatu tahawiyya ko kuma lum'atu al-i'tiqad na ibn qudama al-maqdisi duka zaka ga uslubin su aqida ce baki daya al-aqidatu sahiha aqidatu ahli sunna wal jamaa ita suka dunkula amma bi ikhtisari duka zaka ga suna magana akan cewa القران كلام الله غير مخلوق كاو sai kai sun fada haka sai su ce alqurani maganar Allah ne ba halitta shi akai ba kai ba zaka fahimci ma'anar ba in ba sanin wa'ancin aqidun kai ba raddi suke ma aqidar mu'tazila domin su yaquluna bi khalqil qur'an sun ce alqurani makhluqi ne mu kuma aqidan ahlus sunna wal jamaa alqur'ani ghairu makhluq kalamullahi ne kalamullahi ne domin yana zamantowa maganar da zaka shi kalamin kalamin Allah ne alkalamu kalamul bari wal lafzu lafzul qari haka malamai suke fada alkalamu kalamul bari wal lafzu lafzul qari yanzu idan kace bismillahir rahmanir rahim sautin wa aka ji sautin alqari wanda ya karanta amma kalamin fa tarkibin wannan jumla din ba dan adam ne ya fade ta ba Allah ne ya fada to don haka wannan tarkibin ghairu makhluq shi ya saka ba zai taba lalacewa ba eh ghairu makhluqin fa yanfaduko daman ce yadda malam mai risala ya ambata eh ballantana a ce ya lalace ya kare shi yasa alqur'ani baka isa bata shi ba saboda kalamin Allah ne kuma yayi alƙawarin zai kare abansa akramakallah na'am to ba mu sake waiwaiwa baya na ambaci waɗannan ne saboda suna da alaka suna da alaka da na ambaci jahamiyya da tazo bayan khawarij sai in tsallake shi'a duda shi'a ta rigayi mu'tazila sai na ambaci mu'tazila amma shi'a ta rigaye ta shi'a su tun lokacin Ali ibn Abi Talib wai su suna cewa su ne shi'atu Ali in a ci ash-shi'atu ai ana nufin jama'a ne bangare eh wa inna min shi'atihi la Ibrahim to bangare ake nufi jama'a da suka identifying kansu da kai to sai suke kiran kansu haka shi'atu Ali wato jama'ar Ali ibn Abi Talib wanda suke masa bai'a suke tare da shi nace muku daga ciki aka samu khawarij wanda ban karasa jawabi akan khawarij ba saboda lokaci Ali ibn Abi Talib ya yake su kafin ya yake su sai da a can harura da suke ya turo Abdullahi ibn Abbasin ya je mu na kasha da su kasan Allah ya bashi fikira da sana alqur'ani ya bankaro mutum 8000 a cikin 12 ya ba hudu to wannan hudun gauran sune wanda daga baya kuma Ali ibn Abi Talib ya yake da su yaki mai gafi ya samu nasara akan su ya karkashe su gauran kuma sai suka fantsama su ne har suka ci gaba da yada aqidar su ta iso kan Boko Haram to akwai shi'a wanda ta gabaci mu'tazila ta gabaci su jahamiyya din ba su ne wanda suke kiran kansu mashi'atu Ali su kuma shi'a sai suka rabu kashi uku malamai sun ce jullun su although suna da wasu kashakashan su kuma daban in an yi itibari da wani bangaren amma a matsayin su na firaq an kasa su ne kashi uku su an kasa su ne kashi uku wato su ko kuma a ce salafu darajat kashi din da yake nan akwai wanda ake ce da su alghaliya wanda suke zarbabbiya wanda suke zarbabbiyan nan su ne wanda suka sanya ma Ali ibn Abi Talib ya ja'aluna li Ali radiyallahu anhu shay'an min al-ilahiyya su ne wanda suka ce Ali ibn Abi Talib yana da sifa irin ta Allah zai iya yi zai iya hanawa har ma har a yanzu kaman shi'a ithna ashariya su suna bin wannan layin ne domin su suna da i'tikadin idan ka rubuta takadda ko takadda ce ka rubuta sai ka je kabarin Ali ibn Abi Talib sai ka jefa ta to za a biya maka bukata ba wai za a zai biya maka bukata kai baruta nan baka samu zuwa ba kasar ce aka ɗebo maka sai ka rubuta abinda kake da bukata sai ka murmutsa takaddar duta murmutsu a jiki sai ka je ka jefar da ita a jeji ma Ali ibn Abi Talib zai gani kuma zai biya ma bukata to kaga wannan sune alghaliya sune wanda ma a zamanin wanda asali wanda ya so ma dau bullo da wannan gulumin wato shine Abdullah ibn Saba wanda ne kuskuren nasabta masa wannan boran da aka yi ma Usman ibn Affan shi ya kawo wannan hadda shi aka yi asali dama shi bamu abin nan ba yahude ne kuma yayi globetrotting daga kasan sham yake kuma ya kada daga nan yazo ta iraq sai ya kada ya tafi masar yana mobilizing din mutanen da za su yi bore a usman ibn affan abdullahi ibn saba al yahudi shine asalin muassisin shi'a to shi dama da yazo da wannan gulumin yazo shine wanda suka tawo suka ce Ali ibn Abi Talib yazo yace ma Ali ibn Abi Talib ashi Allah ne Ali ibn Abi Talib yace subhanallah yace kar ka fadi haka wannan kalmar kafirci ne ka dawo zuwa musulunci ya jajirce yake Ali ibn Abi Talib ya bashi kwana uku ya tuba kwana uku bai tuba sai ƙara fantamawa ma yake Ali ibn Abi Talib yace ku rarraga mun wuta aka rarraga mun sai yace ku ciccibo shi ku jefa shi a ciki a kona shi saboda ya zama izina ga yan baya duk da cewa wannan din da yayi sahabbai sun ce kuskure yayi da takubi ya kamata ya sanya ya yanke kansa kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya munakasha da Ali ibn Abi Talib to shi ibn Saba da za a jefa sai ya ce ka tabbatar mun ma shi kai ne Allah din kaga wannan al-gulat kenan to su yanzu ithna ashariyya su ma suna da irin wannan i'tiqadi yanzu anan wajen akwai alaka tsakaninsu da ƴan faira ko ku ba alaka allantar da makhluki akwai alaka akwai alaka sannan bangare na biyu akwai su kuma wanda suke shi'a imamiyya duk da cewa su ma suna da wannan gulumin amma ana daukar su a matsayin bangare na biyu ne daraja ta biyu su shi'a imamiyya me ya saka ba wai ta i'tiqadi ba a'a ta wajen mubaya'arsu intisabin da suke yi shi yasa su ma sai suka zamanto firqa ce daban tamkar wata firqa ce daban ko kuma daraja ce daban a cikin shi'a din asalin abin da ya faru akwai waɗanda su kuma suke bangare na uku sune al-mufaddila al-mufaddila su kuma sune wanda ake ce da su az-zaidiyya asalin abin da ya faru akwai jikan Ali ibn Abi Talib wato dan gidan Ali Zainul Abidin kun ga Ali ibn al-Husayn wanda ake ce shi Zainul Abidin yana cikin fuqaha'us sab'a fuqaha'ul Madina ala ra'sihim Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id a cikin tabi'ai suke Sa'id ibn al-Musayyib shine jagora wanda shi lokacin da yake fatawa a masallacin Annabi an ce akwai sahabbai guda 37 tare da shi cikin masallacin amma an jaza shi ma mai bada fatawa ne mai karantarwa ne to an san wasu malamai guda 7 a Madina cikin tabi'ai waɗanda ba a samu malamai bayan sahabbai kamar yasu ba a Madina shine ake ce da su fuqaha'ul Madina ko a ce da su fuqaha'us sab'a shi Ali ibn al-Husayn dan gidan Husayn ibn Abi Talib ne ma'ana jikan Ali ibn Abi Talib ne to dan sa ne da ake ce da shi Zaid ibn al-Husayn shi Zaid ibn al-Husayn Zaid ibn Ali Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ka san kana karanta tarihin Ahlul Bayt ka dinga ga sunaye suna nanatawa kenan wani sai kaga a silsila suna guda ɗaya ya fito sau hudu ko sau biyar to a lokacin da daula ta Umayya Banu Umayya da take Dimashka shi a lokacin jida ta sanya shi ya yanke musu mubaya'a wanda ba haka kakanninsa suka yi ba kakanninsa ba su yanke mubaya'a ba to shi sai ya yanke mubaya'a lokacin da ya yanke mubaya'a sai su waɗannan ahlul Iraq Basra da Kufa waɗanda dama su ne suka ha'inci kakansa Husayn suka kai shi ga mahalaka suka kashe shi sai suka taho suka ce za mu maka mubaya'a amma akan sharaɗi wani sharaɗi ne sai suka ce an tal'ana shaykhan ka tsine mashehu ne biyun nan wai suna nufin Abubakar da Umar sai ya ce ma'azallah kaifa al'anahuma wa huma sahiba jaddi wa mustasharahu, yace Allah ya tsare ni, ya ni kuma zan tsine masu alhali su waziran kakana ne, yana nufin manzon Allah, alhali su ma waziran kakana ne abokan shawararsa. Sai suka ce idan narfaduk, kenan zamu watsi da kai. Sai suka yanke masa mubaya'a, sai suka koma wajen Ja'far as-Sadiq, ko kuma suke intima'i ga Ja'far, alhali shi ma baya daga cikin su. Kaga duk malaman su bane shi a yawanci wannan imaman din da suke ambatawa har zuwa Ja'far, duk baki dai ahlus sunna wal jama'a ne, runto kawai waɗannan matsiyata suke jingina kansu gare su, wallahi al'azim. To shi ne a lokacin shi sai yake ambatawa yana cewa rafattumuni rafattumuni, kun yi watsi da ni, kun yi watsi da ni. To sai aka sanya musu suna ar-rafida, su waɗannan da suka watsar da shi su ake cewa ar-rafida, su ne kuma waɗanda suka ci gaba da imaman nasu suka tafi har zuwa al-mahdi da suke rayawa, ake kiransu al-ithna ashariya, shi ne nau'in shi'ar da take ci a yanzu musamman a ƙasan Iran da duniya. Su kuma waɗancan da suka zauna tare da Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, su sai ake ce da su shi'a zaidiyya, su ne yanzu ba ana yaƙi da Saudiya da ƙasan da wata ƙungiya a Yaman Houthi, to aƙidan shi'ar da suke ba irin ta Iran ba ce. Bambancinsu, su ba sa kafirta Abubakar da Umar, sun yarda Abubakar da Umar mutanen kirki ne, sahabban annabi ne, waziran annabi ne, an kira su mufaddila a wannan ƙa'ida ta darajat. Mun ce akwai al-ghalla, ko wanda suke guluwi, sannan akwai waɗanda suke ar-rafida ko kuma al-imamiyya, sannan kuma da su az-zaidiyya, ko kuma a ce da su al-mufaddala, al-mufaddila wato masu fifitawa, suna fifita Ali ibn Abi Talib ne a kayin Abubakar da Umar. Alhali mu kuma mun sani aqidat ahlus sunna waɗannan guda hudun haka suke a jere a bisa fifikon da suke da shi a duniyar musulunci da kuma karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abubakar shine farko, sai Umar yake biye da shi a daraja, sai Usman, sai kuma Aliyu, dukansu khulafa'u ne ar-rashidun da annabi ya mana kyakkyawan wasici dangane da su da kuma haƙoƙinsu. To kaga waɗannan su ne waɗanda suke zaidiyya. Don haka kaga su bambancinsu da waɗancan, kuma su sun fi kusa da ahlus sunna a kayin waɗanda suke shi'a imamiyya. Kaga su ne ya fi kusa a jawo hankalinsu a dawo da su hanya. Me zai hana yanzu ƙasar Saudiya tunda tana da kuɗi? Su kuma Yaman talakawa ne, kuma gashi su waɗannan maƙwabtansu ne, kuma sun yarda da Abubakar da Umar. Ai da sun yi amfani da siyasa, sun yi amfani da kuɗi, yadda annabi yake amfani ne da kuɗi ga waɗanda suka nuna sha'awar musulunci, kuma ake so a jawo hankalinsu, har ma aka ce a basu zakka, al-mu'allafatu qulubuhum. Ai da sun yi amfani da wannan usulubi ga kuma maƙwabtaka, sai su jawo su, dama ƴan uwa ne, tunda mutane ya tsiriba ma mutanen Yaman ɗin ne lokacin da aka yi sailul army, suka tashi daga nan suka intikali suka koma can suka kafa Yathriba. Kaga ashe kenan suna da dangantaka, dama da su ne zai fi kamata su jawo su, ba su bar waɗancan mutanen kawai ɗin har su tsallako yanzu su suke da influence a kansu ba. Allah ya shirar da mu hanya madaidaiciya. To akwai wata aqida wanda ita ma ya kamata a ce an ambace ta, ita ce ta biyun ƙarshe wanda za mu ambata, ita ce aqida ta ash'ira, ko kuma da ake ce al-ash'ariyya, ko al-ash'ariyya ko al-ash'ira. Wata aqida ce wanda ba ta da tsanani sosai, karkacewan nasu ba shi da yawa sosai, amma kuma yana da illa musamman idan an zo a kayan batun as-sifat. Su ahlus sunna ne, amma kuma suna da karkata, ba a daidai suke ba, suna bukatan panalbitin. Suna bukatan panalbitin. Kuma wani abun mamaki, wannan aqidan ash'ariyya ita ce ma official aqida ta al-azhar al-sharif masu tura yayin su azhar inda suka karanta addinin musulunci ita ce aqida official aqida ta al-azhar al-sharif ba wai na ce duk wanda yake malaman azhar asha'ira bane a'a aqidar azhar al-sharif ita ce aqida ta al-ash'ariyya mun gane bayanin ko so Allah sai an fahimci kar a rikita zancen a ce duk ai gashi na ce malaman abin nan asha'ira ne ba haka nake nufi ba aqida official aqida ba kuma lalle ne kowane malami ya bi ta ba akwai malamai da yawa ahlus sunna akar makalla kwarai da gaske saboda abin da nace ita babban hatsarinta shine akan sifat akan ayatu sifat domin duk lokacin da aka zo aka ce za a yi ubangiji ta'ili daga lokacin da mutum ya fada cikin wata aqila wadda take tana cikin al-mu'attila to alal haqiqa kafin ya farga zai fara cikin i'tizali ko kuma jahmiya kafin mutum ya farga shi yasa akwai hatsarin kwarai da gaskiya kokarin tantance zarai da abawa ko da littattafa ne idan har an san cewa akwai aqidan asha'ira a ciki to a tantance ba duk wani abin da kaga an rubuta ko abin da ka karanta a web ko ka karanta saboda wannan hatsarin ana fama da shi duk abin da kai clicking a website sai ka karanta shi malami kafin ka dauki fatawarsa musamman baka san shi ba nemi bayani a wajen wanda suka san malamai wannan malami a ƙasa kaza menene aqidarsa ka tambayi waɗanda suka san abin kuma ba wai sama-sama ba shine hatsarin domin kafin ka farga in kaga waɗannan aqaidin nan ambata yanzu misali kaman jahmiya kaman mu'tazila da kanwata su ash'ariyya ko yar kuntukurun nasu ash'ariyya dukkan su musamman waɗannan biyun suna amfani da ilmul kalam shi suke amfani da shi wato su kullum yufaddiluna al-aqla ala an-naql alhali kuma akasa abin ake yi ba hana amfani da aql ba amma da sharuɗa to amma su wancan suke fifita duk in an zo wajen fassara to in ka zo fassara ko kana tafdil al-aql ala an-naql to lalle za a sami ini rafi to da haka su wannan aqida ta asha'ira asalin wanda ya kafa ta Abul Hasan Ali ibn Isma'il al-Ash'ari ana ce shi al-Ash'ari ne saboda yana intisabi a nasaba zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Abul Hasan Ali ibn Isma'il asalin sunansa al-Ash'ari babban malami ne wanda ya rayu a ƙarshen ƙarni na uku ya rasu farkon ƙarni na hudu a ƙasan Iraki kasan da ita ce cibiyar ilimi kuma abin da ya saka aqida sa nace tayi yar kuntukurin wato a mu'tazila ne saboda a rayuwarsa ya tashi ne a hannun mijin mahaifiyarsa da ake ce da shi wato Abu Ali al-Jabani shi kuma Sheikhul Mu'tazila ne fi zamanihi babban malamin Mu'tazila ne kuma sai ya tashi a gidansa don haka sai ya tashi da wannan aqida ta i'tizal har sai daga baya abin da ya faru wasu malamai sun yi maganganu a kayin lamarinsa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi magana a kansa malaman aqida sun yi magana a kansa akwai wannan malaman da saboda wasu rubutun littafinsa da ya rubuta masu wa kafirta shi amma dai daga baya kuma al-mu'arrikhun sun tabbatar da cewa ya dawo daga wannan aqidar tasa sun ce ya baranta daga gareta kuma wasu rubuce-rubuce sun nuna ishara akan cewa lalle ya baranta daga wannan aqida din amma kuma fa tana nan a tafe shine matsala. Amma in yayi tuba tawbatan nasuh, duk wanda kuma yaji wutun da ya rubuta ya nuna ba daidai bane, ai shikenan ko? Eh, al-ibana an usul al-tiyana lallai. To su ma sun tafi akan wannan aqidan ne, taqdimul aqli anan naqal, suna fifita al-aql alan naqal. Shi Abu Musa al-Ash'ari, saboda duk lokacin da suka zo maimakon ana amfani da aql ne, ko da misali a wajen tafsirin da ake a tafsir bi ra'ayi, yana kasancewa yana bibiyan wato nassi ne idan ya zo. Idan babu nassi, to sai a ijtihadi, sai mutum ya kokarin fitar da fahimta gurgunan ijtihadinsa. To ai kaga ana wajen ya amfani da ra'ayinsa ne da fahimtarsa. To su ba haka suke yi ba. Kuma wani abu inda ya saka suka yi kama, suka ɗofano kamar yadda na ambata dangane da ayatu sifat, cewa wato Allah subhanahu wa ta'ala wasu abubuwa waɗanda suka ta'allaka ga ƙudura ta Ubangiji, akwai abin da ake cewa al-ƙudratul-ikhtiyari, wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan wannan abin, amma abin ba lazimi ba ne a gare shi. Misali kamar istiwa'i, da ya ce ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa, to sun ce wannan ƙudura ce ikhtiyariya. Wato wannan shi ne ke a aqidan ahlus sunna fa nake ambatawa, mun fahimta? To irin waɗannan ababe duk sun kore ma Ubangiji, su sun kore ma Ubangiji. Wato waɗannan asifatul ikhtiyariya allati taqumu bi dhatihi, misali kal istiwa'i wan nuzuli wal maji'i war ridha, da irin waɗannan duk da suka faɗa wanda malaman aqida suka yi bayani a kayan su. To kaga su a nan wajen sai suka saba ma ahlus sunna wal jama'a mafhumin su sai bambanta, sannan sai suka sake kama da mu'tazila da kuma jahamiyya wajen kore ma Allah subhanahu wa ta'ala sifatinsa, dukkan sifat din banda waɗansu guda bakwai. Ababe guda bakwai ne wanda suka ifbatunsu ga Allah subhanahu wa ta'ala, ifbatu saba'a sifatin lillahi ta'ala. Wannan sifat din kuma wato shine sifatul haya wal ilm wal irada wal qudra was sam'u wal basaru wal kalamu dhati, wannan su ne guda bakwai wanda suka tabbatar ma Allah, in banda su duk sauran siffofi sun kore ma Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga anan su ma sun zamanto me? Sun zamanto mu'attila. Na'am, wani abu inda suka saba ma ahlus sunna wal jama'a, su itiqadinsu, kaga su ahlus sunna ɓangare guda nawa ne imani yake ginuwa? A ɓangare nawa ne imani yake tabbata? Ɓangare uku, da wanne da wanne? Al-qalb, al-nutqu bil lisan, wal amal bil jawarih. Wannan su ne ɓangarori uku da imani ya ginu. To su a cikin aqidan sai suka kore guda biyu: furoci na baki da aiki a aikace, waɗannan ba su da alaƙa da imani. Kaga nan sai suka ɗauki aqida na murji'a, sai suka samu irja'i kenan, domin al-irja' shine at-ta'khir. Shi yasa an ce irja'i yana iya ketawa cikin aqaid din. Wato aiki ba shi da alaƙa. Kaga wannan babban kuskure ne. Al-i'tiqadul qalbi shine kawai imani. Kenan a wajen su Fir'auna ma mumini ne. Allah ta'ala ya ba da shaida a cikin Qur'ani ko? Dangane da batun Fir'auna, Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani: wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa, wastaiqanatha anfusuhum, zukatansu suna da yaqini cewa Allah shine Allah, abinda Musa ya zo da shi daidai ne, amma ba su faɗa a baki ba su yi aiki ba, kenan sun zama mumini. Su rubuta wannan ma zahiri a littafansu. To kaga ash'ariyya tana da hatsari. Wanda zai magana akan ta a ƙarshe ita ma gurguje shine aqidatu sufiyya. To idan an ce at-tasawuf sufanci, sufanci kashi biyu ne fa. Akwai sufanci wanda yake akwai as-sufiyatul mutaqaddimun, akwai al-muta'akhirun. Asalin sufanci ya faru ne shi ma a Basra daga al-wajiran wani malami da ake ce shi Abdul Wahid ibn Zaid. Abdul Wahid ibn Zaid al-majir Hassan al-Basri ne, amma wannan bayar sun Hassan al-Basri ne, shi ma ya kawo makarantarsa yana karantarwa. To wasu daga cikin almajiransa idan ana karatun alqur'ani saboda shauki da suke ji na karatun alqur'ani, sai kaga mutum kawai in ya ji ana karatun qur'ani sai ya yanki jiki ya fadi. Wani ma idan ya fadin har sai ya sabbaba masa suma ko mutuwa saboda abin da yake ji na tsoron da yake ji in ana karanta. Tsoro ne na qur'ani yake sanya su haka. Wasu malamai a lokacin ma akwai wanda suke yabon su, akwai wanda suke kushe musu. Amma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya bada mafita akan wannan lamarin. Duk da cewa ba a taba samun haka cikin sahabbai ba, wanda kuma sahabbai su suka fi kowa sanin Allah a cikin al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma su suka fi kowa tsoron Allah, su suka fi sanin kiman Al-Qur'ani da imtithali, amma ba sa yin haka. To amma dai in har su sun yi haka ba wai da niyya bane, ba su da hanyar da za su iya kare kan. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa yace babu laifi a gare su, ba za a zarge su ba. To asali daga lokacin ne tasawuf ya fara. Su a wajensu as-sufiyatu inda al-mutaqaddimin manhajinsu shine al-kitabu wa sunna. Ba su da wani abu da suke samun masdarinsu, da suke samun koyarwar addini sai littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su haka tasawuf yake a wajensu. Allahumma illa mutane ne wanda suke da tsananin zuhudu, suna da matukar kamun kai, mutane ne kuma wanda suke ubbad, masu yawan bauta, masu yawan lazimtan abubuwa na bautar Allah. To su abinda suka tsayu a kayansa kenan. Amma da tafiya ta yi tafiya, sai aka samu canji a cikin tasawuf. A lokacin da aka samu zandaka ta dinga kutsawa ciki, aka samu falsafa na addinin Hindu da abinnan waɗansu ara na Greeks, aka zo aka dinga cuccusawa a cikin aqida, sai aka gina sufanci irin na yanzu. Akramakallah. Na'am. Daga baya. Na'am. Ba kashe-kashe. Wannan shine abinda malam ya ce a ji hankalin al'umma akai. Wato shine in ce muku dama asali ne, inda an shawarce ni maudu'in ba zai zama haka ba, saboda yana da fadi na ce muku sosai, kuma kowanne ba a faɗi wani abin da ya wadatar ba. To malam ya ce a ji ƙara jan hankalin mutane ne akan cewa kar a riƙa dukan kadai yayin an ce sufaye, shikenan sai ka bude kofar wuta ka zama kazunin kawai ka runkuɗa mutane. A'a, ba haka abin yake ba. Akwai waɗanda suke sun jingina zuwa ga tasawuf, kuma za a kira su sufaye a zamanin da, waɗanda suke ba irin waɗannan na yanzu ba ne. Mun gane ko? Yanzu misali ko da Abu Hamidul Ghazali matsalan mai Ihya Ulumuddin, wasu malamai suna cewa yana da aqida wacce take salima, ko da ku an samu waɗansu waɗanda suka kushe a kayansa, to ballantana waɗanda kuma suka rigaye shi can baya, to ana samun irin waɗannan sufaye waɗanda su ba irin haka suke ba. Don haka sai a bambanta tsakanin waɗancan, shi ya saka a nan muka ambata manhajinsu, manhajin sufiyatul mutaqaddimin muka ce alkitabi was sunna kai ma abin da ka tsaya kenan to an ambata maka ka kokarin tantancewa tsakanin zarai da abawa akwai kuma wanda suke su wato sufaye na ƙarshen zamani wannan su mulhidai ne sune waɗanda suka ambaci abin da suka ambata su daga cikin aqidarsu da manhajinsu su suna batu ne da alƙaul bil hulul idan an ce al hulul wai anna allahi fi makhluqatihi falanfisala bayna al khaliq wal makhluq ai shine wahdatul wujud shine abinda in ya sai tarbutawa a cikin littattafansa shine abinda yayi ta ambatawa wahdatul wujud da yake ambata cewa wato idan Allah yana nufin bawa da alheri ya soma batun nasu ma wajen cewa ai shi wato muridi wato wanda yake nufin saduwa da Allah ba abin da yake sha makancewa tsakaninsa da ubangijinsa sai ya kira shi wai tawakkumi sai dai tawakkumi wato illa tawakkumu wujudi siwa tawakkumin da yayi cewa akwai wani abu da yake gani ba Allah ba shine kawai shiga tsakaninsa da Allah din wai zato ne kuskure zato ne yayi cewa abin da yake ganin ba Allah bane shine kawai shiga gabansa da Allah din don haka wai idan Allah yana nufin bawa da alkhairi idza arada Allah an yastafi abdahu in Allah yana so ya zabi bawansa to sai ya dauke masa wannan tawahumi eh rafa'a anhu tawahuma sai Allah ya dauke masa wannan zaton wannan kuskuren wannan rudin sai ya zamanto yanzu ba abin da yake gani sai Allah eh ba wani abu da ya shiga tsakaninsa da Allah duk inda ya gani ba wani abu da ya gani sai Allah eh ai sai ce yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu kaga yadda ake awwal ayatin alqur'ani ba a yadda suke ba irin yadda yahudawa suke yuharrifuna alkalima amma wabi'i shine abinda suke ambatawa ai wahdatul wujud din kenan ah ba shine abinda ka faɗa ba jawabin ka cewa an yi ma a gaban ka wani ya ce shi Allah ne yake wancan ma Allah ne kai din ma ya ce ke ma ya baka ko ai shine eh wannan rudin ne su waɗannan sufaye na ƙarshen zamani suka gino a kayansa to a bisa wannan ne sai suka raba al'amura kashi biyu ilimi sai suka raba shi kashi biyu akwai ilmu shari'a sannan akwai ilmu al-haqiqa akwai ash-shari'a akwai al-haqiqa ita ash-shari'a tana tafe da ilmu al-zahir al-haqiqa kuma tana tafe da ilmu al-batin ku duba yadda suke awwala wata aya a cikin al-qur'ani wai dan su kafa dalili ayar da take cikin suratul rahman kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk abin da yake ban kasa babu shi ya kare babu shi babu shi fana'i ne tamkar babu shi ne babu shi ma fan babu shi wa yabqa wajhu rabbika abinda kawai yake wanzuwa duk abinda ka gani a ban kasa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram zatin Allah ne wannan nayi fassara ne irin yadda suka fassara ta ai ba haka fassara take ba amma sai suka fassara ta a haka akan ce wandan su kare me domin sabanin jahmiya sabanin mu'tazila waɗanda su suna amfani da ilmul kalam da ilmul kalam kuma shine suke fifita al-aqlu 'ala al-manqul dan haka sai ya zamanto su akwai madogararsu da suke samu ta ilimi da za su harwafa kalami sai kaga kamar haka yake to su waɗannan ba su da wani abu face ayoyin al-qur'ani kawai su juya su su murda su da ƙarfin tuwo sai sun kare abin da yake na aqidusu alhali su ba su da wata madanfara wanda za su iya dogaro da ita. To don haka ina nake batu ne akan tasawuf ko na juye takaddatawa ne. Na'am, yanzu ne mun fayyace tsakanin akwai su ita a tasawuf ta rabu kashi biyu, akwai wanda suke can na magabata manhajin su alkitabu wa sunna ne, sai ka kokarin tantancewa dan kawai an jingina wa mutum wannan suna kar kawai ka condemning ɗinsa, a sai ka san a wane da wane manhaji ya yi amfani, a wane kuma zamani ya rayu, dan ka san ga yanda wanda suka zo a baya su kuma abin da suka tafi akai. To kaga su wannan tasawuf ɗin duk waɗancan yanzu ya sau da yawa ma yin maganar tasawuf sai kaga mutum kawai tunanin da yake a tijaniya, alhali akwai waɗansu aƙidu na sufanci waɗanda ba lalle tijaniya ɗin ba. Sannan daga cikin manyan aƙidunsu da suke amfani su su sufaye wato almutaakhirun kenan, albuluwu fi salihin, wuce gona da iri game da salihan bayi, musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsala matsayin da ya wuce shi. Shine kaga a cikin ka'ida ta faida hadratul muhammadiyya din nan ita ce ma kololuwa da inyas ya jera a cikin guda uku, da na farko da na biyu, to na kololuwa ita ce hadratul muhammadiyya. To kaga wannan gulubi ne, sun allantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dabarar ta su kuma shine su kore risala. Wannan shi ma wani babi ne mai faɗi da yake buƙatan a wayar da kan al'umma a kansa. To suna al-ghuluwu fi salihin, shi yasa ka duk wanda aka ce wannan babban malami ne za su yi zarfafi a kan lamarinsa, za su je kabarinsa, za su iya masa sujuda, za su iya roƙonsa a duk abin da ake buƙata, har a garin nan ma wani zai iya zuwa, wani da ake gani babban malami ne ya mutu a cikinsu, sai a je ana roƙonsa lafiya, ana roƙonsa arziki, ana roƙonsa kariya da wasu abubuwa. To wannan yana cikin aqidarsu al-ghuluwu fi salihin. Kuma daga ƙarshe abinda za a ambata na aqidarsu shine wanda na hararo raba wanda suka yi a tsakanin ash-shari'a da kuma al-haqiqa, sai suka ce ita ash-shari'a lil'amma ne, ga magarin musulmi wanda bai da matsayi shine yake amfani da shari'a. Amma lokacin da Ubangiji ya yi maka wannan gida'in a zatonsu, aka ɗauke maka wannan tawahumin, aka yaye maka idanunka, aka samu hululi, hululu zati, Ubangiji ya shiga jikka zama shi ma shi, to a lokacin kai yanzu abin da za ka yi amfani da shi shi ne za ka yi amfani da alhaƙiƙa. Alhaƙiƙa ita kuma wato abin aiki ne na alkhasa keɓantattu. Ash-shari'atu lil'amma wal haqiqatu lil khassa. To sai suka ambaci wannan, shi ya saka su yanzu a zahiri kuma sai suke amfani da wasu ayoyin alqur'ani wajen kamar yadda na ambata a baya da suka ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Inyas ya kafa dalili da waccan aya a yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab, yamhu Allahu ma yasha shine Allah zai yaye maka wannan tawahume, wa yuthbitu sai ya tarbiya maka ithbatin alhaq, sai suka fassara shi a haka, an yaye maka tawahumi ma yasha un kenan, wa yuthbitu ya maka ithbatul haq, yanzu baka ganin komai sai shi, dan haka yanzu kai tsaye baka buƙatan kai aiki da shari'a, awam ne suke amfani da shari'a, kai yanzu da Allah din yake jikinka ai shine zai nusar da kai da abin da ya dace, dan haka ba waccan baka da bukata kai sallah, baka da bukatan azumi, baka da bukatan komai, duk abin da kake so zaka iya aikatawa. Shi yasa ka sai kaga wani dan tramol sai yazo ya ga budurwa katuwa nonunan ta ya bai sha'awa yace ke yar gausi ne dan gausi rungume ne dan ya rasulullahi, shikenan sai ta rungume shi, saboda shi an rudar da kwakwalwarsa ya zama mahaukaci, yanzu shi wai shi ma Allah ne. Dan haka duk abin da yayi daidai ne. Kai idan ka musu inkari abin da suka yi, sai ce maka ayya, ai ga abin da sawiye ambata da sharani, irin abin da suka ambata dangane da karewa wannan aqidar tasu na ilmu tasawuf, irin wannan ilhadin. Sai kace ba ga Khadir ba da Annabi Musa? Khadir da Annabi Musa yace koyar da ni, yace to amma zan ma sharadi, kar ka yadda ka tambaye ni duk abin da kaga na yake shiru kawai, har sai na ma bayani da kaina in na ga dama. Yace shikenan zan maka biyayya, ba za ka ga na saba ma ba. Suna shiga jirgin ruwa za a tsallaka kogin, kawai sai ga ya dauka tari kaf kaf, sai ya fasa gatari, ya fasa jirgi. To aka fasa jirgi kwale-kwale, ko me ake tsammani? Ai sai mutuwa, ruwa zai cika shi kenan a nutse. A tughriqaha li tughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Annabi Musa sai masa inkari, yace wannan ka zo da wani abu mara kyau, ba na ce karka mun tambaya ba. Yace kai hakuri, kaman uzur. Suna tafiya kawai sai ga ya kama yaro, an je gari kawai sai yanka yaro ya kashe shi. Ya za ka kashe yaro? Nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra, kai wannan abun kyama ne. To in ka sake tambaya ta zan rabu da kai. Suka je gari an gaji, ana neman wajen kwana da abinci, kowa ya hana su, kuma suna rakuba-rakuba a cikin gari. Sai ga katanga za ta faɗi, sai ya tsaya ya dinga aiki ya gyara katanga. Yace to kai tunda ka iya gyaran katanga, ai da ka ce su dan ba mu abincin da zamu ci kafin ka gyara musu katangar. Sai ya ce to rabuwar mu ta zo. Amma sai na gaya maka abin da na aikata, danna maka fassararsa ka gane. Sai ya fassara masa, ko ai mun san kisra cikin suratul kahfi. Sai ya ce gashi. To sai suka ce baka gaba, shi Annabi Musa yayi amfani ne bi aini shari'a, saboda shari'a ta awam ne. Shi kuma Khidr yayi amfani ne bi aini alhaqiqa, ita ce ta khassa. Kage da suke juyar da ayoyin alqur'ani ko, domin su karkatar da ma'ana, alhali ba haka abin yake ba. Amma sai suka ki yin la'akari da ƙarshe da abin da Khidr yace musu, wa ma fa'altuhu an amri. Amma fa duk abin da kaga nayin nan ban yi shi dan radin kaina ba, Allah ne ya masa umarni. To yanzu kai idan ka zo ka san tinkiya, sai ka dauki kulke ko kira, sai ka kwada mata kaho, sai ka karya mata kaho, ta tafi abin nan akuya zan ce, ita ce mai kaho ko? Sai ka kwada mata kaho, sai kahon ya kare, yana jini, ta gudu tana kuka. Wannan shi kuma sai kamo akuyarsa, sai ya kwantar da ita, ya yi bismillah, ya daure ta, ya bi sharuɗa na shari'a, sai ya yanka ta, sai ta mutu. Ya je aka magasa naman, ba kawai mutuwar ba, sai ya cinye naman. To a cikin mutum biyun nan waye laifi? Wanda ya karya kaho, me yasa ya yi laifi? Amma kare kaho ya kai kisa zafi? To ai saboda nan shari'a ta ce kar ka yi, zalunci ne kada ka yi shi. Wanda ya yi kuma Allah zai rubuta masa, ko a dabba ce, ko dabbar ce ta cuci yar uwarta dabba da bata taklifi, a ranar alkiyama za a yi kisasi a tsakaninsu. Balle kai da aka dora ma taklifi, kayi abin da shari'a bata ce ba, sai zan kayi laifi. Amma nan da kai kisa, shari'a ce ta ce ka kashe, sai zamanto a wani gumma idan kayi lada za ka samu. Kayi shi domin qurbani ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, bahaya ne ko aqiqa ne ko fidiya ko abin da ya kama da haka, ko ma kayanka ne kawai tawassu'an li ahlika, ko kuma dan kai sadaka, sai maka kayi kisa kuma ka san lada, saboda shari'a ce ta ce kai. To sai suka kin wannan bayanin, dan haka shi ma da yayin wadancan ababen shari'a ce ta ce ta yi. Idan aka je filin yaki zaka kashe, shari'a ce tace ka kashe, amma in ba a filin yaki ba fa ba za ka cutar da kafiri ba idan zummi ne, bi halatta ka cutar da shi ba in kai ma za a kwata masa haƙƙi. Abinda shari'a tace daidai shine daidai. To kage yadda suke juyar da ayoyi na Alkur'ani kenan. Ba na koma dan tsatsamo su da cikin ayoyi a gurguje waɗanda suke juyawa. Ai sai nayi bayani. Me yasa kuka fada da mawdu'in? Ai ni ma gurguje nake. To kaga Khawarij su ma suna yin haka. Sai suka ce duk wanda yayi kaba'ira kafiri ne. Duk wanda ya aikata kaba'ira kafiri ne. Ba an karanta mana wasu daga cikin ayoyi, suka ce walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Me karshen? Wa man kafara fa inna Allaha ganiyun 'anil 'alamin. Sai suka ce kaga wanda yake je aikin hajji Allah ya kafarta shi. Sai suka ce wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika, duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya ce ba, nassin Qur'ani ya ce kafiri ne. Kaga yan tasina ko barin kaulasa da kan wajen yan tasina, wanda ya daura agogo ma kafiri ne, wanda yake je radio kafiri ne. Lokacin muna kanana. Na'am. Sannan suka ce zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi, wanda suka aikata laifi. Wa amma alladhina fasaqu fa ma wa awahum an-nar, ka kai tsaye ma an kira su. Wa amma alladhina fasaqu fa ma awahum, duk wanda suke fasikai yan wuta ne. Sai suka fassara shi haka, direct approach. ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. Sai aka jingina kafirci ga fasikai, duk wannan sune irin adilla din su. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun. Sai suka ce ai bangare biyu kawai Allah ya faɗa, bai faɗi na uku ba. Ko dai mutum imani ne fasiki, ko suka ce ba mumini bane, yana cikin ajin kafirai, dan Allah bai ambaci na uku ba. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. شين يحل يتشيك وشيكينكم أكو كافركم أكو مؤمنين. سكت لا ثالثة. تكاد يدسك جوية بسرنا آيون القرآن. خوارج كنا. جهمية معتزلة. تنجمني تنجم ميوالك أنيني. هكذا كي تفي. بب مسألة شيني. Dama mun ce aslu maqatilatihim ta'dilu sifatillahi, shine babban abin da suka tafi. To wannan nasu ya fi matsala, saboda su Khawarij ba su da rubuce-rubuce musamman tafasir kaman yadda masu aqidan Jahmiya da Mu'tazila suke da shi. Jahmiya da Mu'tazila ba a cika raba su, kafi Sheikhul Islam shi ya saka manhajus sunnatin nabawiyya. Me yace fi radd ala shi'at al-qadariyya? Ba shi nake so na ambata ba. Cikin majmu'ul fatawa sau da yawa zaka ga yana kiran su al-jahmiyatul mu'tazila, ko yace al-mu'tazilatul jahmiyya. Ma'ana gwama sunayen yake waje biyu, saboda wannan daga wannan ta dauko. To su suna da tafasir da dama. Kaga nan da suka ce ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa, na ce dama fassarawa suke, imma dai su yi ta'adili ne ko kuma su yi ta'awili. Ko dai su yi ta'adili su kore gaba ɗaya, ko kuma su yi ta'awili. Kuma yawanci dama ta'awilin baya zuwa sai an yi ta'adilin. Haka lamarin yake kasancewa. Ina ce ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa, su ne farkon waɗanda suka ce istaula, sai suka ƙara lamun. Shi ne wanda shi ma Ibn Qayyim al-Jawziyya cikin nuniya yake musu raddi. لام الجهمي عينون اليهود ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني وكذلك الجهمي قيل له استوى فابى وزاد الحرف للنقصان wadannan yadda yahudawa aka ce ku ce hin wa qulu hittatun nagfir lakum khatayakum sai suka ce hinatun fi sha'ira sai ka ƙara nuno su kuma aka ce istawa sai suka ƙara lamu suka ce istaula to sai ibn qayyim jawziya ya ce abin da yahudawa suka yi nunun da suka ƙara daidai take da lamun din da jahmiya suka ƙara ba wai ɗan tijaniya ne suka fara cewa istaula ba a wajen jahmiya suka dofano aqida a wajen jahmiya suka dofa to kaga suna irin wannan kaga misali an ce sami'un basirun sai su ce bi ma'ana alimun shi yasa nace na jinjina mashi albani sau da yawa zaka ga irin waɗannan siffofin idan sun zo wani lokaci sai ga raddul azhan sai a ambaci wani abu waɗanda wasu tafsiran suka ambata mun gane ko wanda wasu tafsiran suka ambata wanda kuma sai kaga zahirin sa idan ka duba ka jingina shi ga aqida sai kaga ya saba ga yadda magabata suka tafi amma ruha kama ja'at bila ta'tilin wala takyifin haka lamarin yake call a spade a spade haka lamarin yake to akwai wani babban tafsiri wanda ana yawan samun sa kuma ana yawan karanta shi wato tafsirin Az-Zamakhshari tafsirin Kashshaf shi Zamakhshari mu'tazili ne haka ya rayu haka ya mutu haka ya gina rubuce-rubucen sa baki daya tafsirin nasa ma hasali ya gina shi ne domin a samar da tafsirin mustaqilli da zai kare ma'anoni da fassara irin yadda mu'tazila suke so dangane da ayatu sifat ba mamaki a cikin uwana yanzu wani farji to tafsirin Zamakhshari ai taka tsantsan da shi in zaka karanta sai dai ka fa'idanta da abin da yake na luga shi ma dan malami ne babba malami ne na luga in ka duba tarihin sa haka malami suka ambata babban malami ne na luga kuma littafin ya zama shaida akai malami ne na adabi malami ne na kaza na kaza na kaza na kaza tu ya tara ilimi da amma ba mu'tazili ne hasali ka je ka duba muqaddimar sa abin da ya fara muqaddimarsa sai fara cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa alqur'ana asali alhamdulillahi alladhi khalaqa alqur'ana da haka ya fara muqaddimar littafin sa na'am da mu'tazilanci to ya zaman to ba na Zamakhshari ba kenan ya sunan malami ina ibn al-munayyir to sai ai kokari wanda yake son ya sami ya fa'idanta da abin da yake na cikin luga sai ya nemi wannan tafsirin kenan amma asalin wanda Zamakhshari yayi ba tare da takhrijin da malan ya ambata ba to ai taka tsantsan da shi oh ya cire kaya Allah ya saka masa alheri sannan akwai wani tafsirin shi ma tafsiri ne wanda yake na Ash'ariyya tafsirin ne na Ash'ariyya tunda malam ya ce an yi fanalbitin ibn al-munayyir yayi fanalbitin to na san za a samu ba sai mun karanta wasu daga cikin misalai na karkacewa da shi yayi a cikin littafin nasa yayi fassara da za ta dace da irin aqidarsa ta mu'tazila ba kamar misali al-ash'ira aina ambata mana su ma mu'attila ne in abinda suka ithbati su ne waɗannan as-sifatu sab'a wanda na ambata mana su ne wanda suka tabbatar amma duk sauran sun kakkade su kuma har ila suna da aqida ta irja'i kamar yadda na ambata to misali kaman akwai wannan tafsiri sifatu tafasir na Sheikh Aliyu Sabuni ɗaya daga cikin manyan malaman jami'a ta Makkatul Mukarrama ya rasu malami ne babba a Saudiya shi ya rubuta wannan littafi Safwatu Tafasir, to shi ma akwai aqidan Mu'tazil, abin nan aqidan Ash'ariyya a ciki, kuma aqidan Ash'ariyya na ambata mana suna kokarin kokkorewa su ma irin waɗannan wato sifat din, sa awwala su, su yadda suke su Ash'ariyya ba sa yin arrogant approach irin na Mu'tazila, in ma dai su in ba su awwala ta ba to sai su fawwada, wato abin da suke yi kenan, ko dai su awwala ko su fawwada ko su bata wata fassara daban, ko kuma su ce ma'anarta Allah ne ya sani, sai su jingina irin waɗannan ayoyi su ce mutashabihat, ko da ku ayoyin ba mutashabihat ba ne, domin ai ka san ayoyin akwai wanda suke muhkamat akwai wanda suke mutashabihat, to sai su fawwada su ilminsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To littafinsa da yayi Ali Sabun Safwatu Tafasir akwai irin wannan misalai, misali guda ɗaya wanda zan iya ambatawa wato shine a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata cikin suratu Ali Imran ne ko, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faza, to a gaba sai ya ce wa ayyu fawzin ba'da hadha, kai ba za ka dauke shi a matsayin komai ba, ko da kashafin da na ambata a ko sojajin da in ka karanta ba za ka iya fahimta ba, haka za ka tafi da shi. Yanzu misali kaman tafsirin Fakhruddin Razi, tafsirinsa shi ma ce akwai aqida na Mu'tazila a ciki, akwai aqida ta Mu'tazila kaɗan a cikin littafin nasa, kuma dai akwai maganganu da yawa da malamai suka yi a kai, littafi ne wanda yake mufid, in kana karanta shi zaka ji daɗin karantawa, ka ci gaba da karantawa dan za ka ga yana shiga wasu sassa wanda sauran tafasir ba su shiga ba, yana yawan kawo bayanai na ar-riyadat da wasu bayanai wanda suke abin nan al-aqal da makamantan dai wasu abubuwa da dama, to amma akwai yana kawo aqaid na Mu'tazila kai tsaye, zaka ji ya ambata ya ce amma inda al-mu'tazila ko waqalat al-mu'tazila, sai ya kawo kuma sai ya kawo dalilan nasu ya bayani sosai wanda zai nuna ya gamsar, amma idan ya zo ba zai tarjihi ba, to kai kaman kenan ya tallata wannan, to shi saka akwai matsala duk inda za a kawo maka wata muguwar aqida, to a ƙarshe in an kawo bayanan kuma sai a kawo bayanin da ya fi wannan kyau da dalilai da za su rushe waccan bayanin, to don haka da waɗannan kaga su ma ya kamata a sani don mu dinga yin taka tsantsan a lokacin da za mu bincike, ba kowanne za mu ɗauka kawai duk abin da muka gani mu abin nan ba. Na'am, abin da yake mara kyau a ciki na Ash'ariyya, na'am, o littafi ne daban ba na san aka yi ta'aliki ba. Na'am, ai malami ne wanda ake girmama shi, ya yi rubuce-rubuce da yawa, waɗanda suka yi masa raddi suna da yawa, akwai Sheikh Ibn Baz shi ma ya masa raddi akan wasu abubuwa wani littafinsa da ya rubuta Fawzan al-Fawzan, da wasu malamai da yawa, da abinan Ibn Jibrin duk sun yi masa raddi, Allah ya musu rahama baki ɗaya. Littafi ne wanda in ka ɗauke shi gaskiya duk a cikin tafasir za ka ga ya fi sauƙin larabci, larabcinsa bai sauƙi kamar kana karanta magana jari, eh, yana da daɗin karatu da sauƙi kuma za ka samu fawaid a ciki, to amma dai muna ambata wannan ne ba wai don suka ba, don a yi taka tsantsan, domin mu san yadda za mu daidaita akan mas'ala ta aqida mu karan kanmu da kuma abin da za mu gaya ma 'yan uwanmu idan muna karatu tare da su. To nan dai zan tsaya, ba zan yi magana akan as-sufiya ba, su ma suna da nau'in tafsirinsu, abin da manhajinsu akwai an-nazari akwai al-ishari, to nan duba za a yi bayani a kai ba. Mafita guda ɗaya da zan ƙarƙare da ita, dan ni yanzu din magana tawa na yi ta ne akan 'yan uwana ɗalibai a su ne wa magana. To mafita guda ɗaya, kamar yadda muka san nau'o'in tafsir akwai malamai wasu sukan kasa shi kashi biyu, imma a ce at-tafsiru bil ma'thur, a ce kuma at-tafsiru bil ra'ayi, to kaga waɗannan kashi biyun yawanci malamai suka fi kasaftawa, ko da misali a ce at-tafsiru fiqhi, to shi ma waɗansu malamai suna mai awwala shi ne a wajen at-tafsir bil ra'yi wallahu a'lam, wasu kuma sukan kada shi ya tafi zuwa bil ma'thur saboda su ma fuqaha'un suna dan dofono wa wani abu ne a ciki. Misali kaya kaman tafsirin Ahmad al-Ansari Allah masa rahama al-Qurtubi al-Jami'u li-Ahkam al-Qur'an, littafi ne wanda yake mai jillin fa'ida musamman wanda yake mazhabin malikiyya, zai san fa'ida mai yawa ta malikiyya a cikin littafin idan yana nazari. In yana san rajjaha masail ne na malikiyya, to ya dinga komawa zuwa ga wannan littafin, kuma shi ma yana iya bakin kokarin sa, duk da akwai fahimta da ake yi na ijtihadi ne kamar yadda sauran maluma suke yi, amma sau da yawa zaka ga yana kokarin kawowa wato a dalili. Shi a tafsir bil ma'thur shi ne abin da ya kamata a yi riko da shi, domin a tafsir bil ma'thur shi ne abin da mafi yawan littattafan da ake komawa zuwa gare su a janibin tafsiri suke dogaro da shi. Misali kaman tafsirin At-Tabari, kaman Al-Muharrir na Ibn Atiyya, kaman tafsir al-Qur'an al-Azim na Ibn Kathir. To yawanci waɗannan guda ukun dai su ne waɗanda za ga akasarin malamai suke jinjinawa wanda suka yi at-tafsir bil ma'thur. Shi kuma at-tafsir bil ma'thur dama kamar yadda muka sani, in ma dai a kawo aya ce a fassara aya, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce siratal ladhina an'amta alaihim, sai su ce to su wane ne an'amta alaihim, sai su ce a to ai Allah ya faɗa cikin suratul nisa'i ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم اشياء انعمت عليهم تفوتو من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين sai suka ce to wannan shine fassaran wannan bangare. Ana samu kuma wanda yake zuwa wato da hadisi, kamar misali cikin suratul anfal Allah subhanahu wataala yace wa a'iddu lahum mastata'atu min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi adwa hazwa akhir aya. To kai ce min quwwatin, sai suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ambata ce ala innal quwwata arwamyu, sai dai nana ta sau uku. To kaga nan ma min quwwatin ashe arwamyu, annabi ya fassara abin da ake nufi da shi. To kaga bil ma'thur kenan, ayar an fassara ta da aya, ko kuma ayar an fassara ta da me, an fassara ta da hadisi. Wani lokaci yana fadawa cikin bil ma'thur abinda ba a samu aya kai tsaye ta fassara, ko hadisi kai tsaye ya fassara ba, amma sai aka sami sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun fassara, to nan ma ana dogaro da irin wannan wajen fassara ita ayan Al-Qur'ani, a ce fassara ce mai tushe mai kyau. Misali kaman hadisin da ya tabbata cikin Bukhari na Abdullahi ibn Abbasin, qadiyar da ya tafi lokacin Umar ibn Khattab yake daukan sa ya sa shi a majalisi yana yaro dan shekara 19 ko 20, sai ya jaraba dattawa me za ku ce dangane da iza ja'a nasrullahi, kowa ya faɗa albarkacin bakin sa, sai ya ce dan Abbas a ƙarshe kenan, kai fa me za ka faɗa, sai ya ce shi sai ya awwalata, sai ya ce ai tana nufin iktirabu ajalin nabiyyi ne, kusatowan ajalin manzon Allah, sai ya ce wallahi, sai Umar ya ce ni ma ban san wata fassara ba face wannan daga annabi. To kaga ashe abinda Abdullahi dan Abbasin ya fassara kusatowar ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan, Umar dan Khattab ya ce shi ma bai san wata fassara ba sai wannan. To kaga wannan ashe ana amfani da fassaran da sahabbai suka yi, inda ba a samu aya ko hadisi ya fassara aya ba, shi ma ai dogaro da shi ya zamanto bil ma'thur. To a kullun ya zamanto abinda zamu fi karfafawa, ko da zamu duba irin waɗancan masadir, kar mu duba su al istiklal, a'a idan mun duba su to mu koma zuwa ga irin wancan bil ma'thur da na ambata kai, ko da ce da cewa al muharrir bai yi yawa a hannun dalibai ba, inma dai na karanta cewa dawlatul kuwait tana kokarin cewa shekarun baya ta bayar akan cewa abubuwa a raraba wa malamai, a raraba a maktabat da sauransu. Kasa akwai littattafa da yawa waɗanda suna nan a ajiye ba a rubuta ba, irin wannan makhtutat din suna nan da yawa ba a riga an printing ɗinsu ba, ko anan kasan ma za a samu da yawa littattafan Shehu Usman Dan Fodio, in ka je archive din Bayero University da shi da Abdullahi Gwandu, akwai littattafan da suka rubuta sun fi guda 300. Haka wani malami ya gaya mu a Kano, sun fi guda 300 suna nan a ajiye, kuma an rasa duk masu kudin da zasu bayar abuga. To don haka mafita a cikin irin wannan lamari, duk lokacin da muka karanta abu musamman na fassara ayoyin alqur'ani, to mu kokari mu koma zuwa ga waɗancan manyan tafsirai mu ga me aka fassara. Lalle waɗancan tafsirai bil ma'thur, yanzu ibnu jarir at-tabari in ya so mu kawowa bayanan sa, kamar yadda muka sani baya wuce sadarori yan kadan, kuma sadarorin fassara abin da zai fada ne, sai ya ce daga waɗanda suka faɗi wannan maganar abinda muka rawaito daga wane da wane da wane, kaga dai shine kusan tafsiri wanda ya shahara dai aka sani na farko da aka rubuta, shine babban littafi, kuma ruwaya yadda yayi ruwaya ce da yayi da kansa, ba wani ne ya rawaito ba, kamar yadda su Bukhari suka rawaito shi ma haka ya rawaito wannan fassarorin shi ma da silsilarsa. To kaga sai a dinga komawa zuwa ga waɗannan aga me aka fassara, dan mu fayyace tsakanin zarai da abawa, kar mu je mu dauko wani bayani wanda kuma duk abin da ya shafi aqida, idan malami yayi bayani to mu koma zuwa ga littattafan aqida da aka san su, malaman da aka san su a batun aqida, irin dahawiyan nan da sharhohinta da malamai da yawa suka yi, irin Ibn Qudama al-Maqdisi da Lum'atul I'tiqad da sharhohin su da malamai da yawa suka yi, mu koma dan sanin aqida din saboda mu jingina ta zuwa ga abin da muka gani koda ku a cikin at-tafsir bil ma'thur ne. Allah ubangije mana muwafaka abin da muka faɗa daidai, Allah ya tara mu cikin lada. Na ji dadi kasancewan dama mallan gina nan, da zan taso sai dan rada wa mallan ce mallan a duka mana fanal bitin dama nan ne abin nan dan namu ba dan kun kosa ba ma da na so mallan yayi ta aliki, amma tunda kun kosa mallan Adam yana jin yunwa gara mu tsaya haka. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مالم مغاجي بابا سليمان الله يساك الخيري يو تن سبا ake saka fil ake cirewa abubuwan da suka damu tafsiri. To wannan shine gaba ta karshe da Allah ya kawo mu kaddamar da wannan takarda, kuma tunda wannan takarda da mun tana tattaba da tarihi, shi kuma tarihi daman dole sai a ɗauki lokaci mai yawa kafin a gama magana a kansa. To da haka ba za mu tsawaita da wani bayani ba, muna addu'a Allah ya saka alkhairi ga waɗannan malamai da suka yi mana wannan bita tun daga ta farko har zuwa ta biyu har zuwa ta ƙarshe da malam ya gabatar da su. Kuma muna addu'a Allah ba malaman mu lafiya da lokaci da za su yi bincike domin su gano waɗannan abubuwa, su gaya wa mutane kalmomin da suka dace da kuma abin da yake Allah ya ce akan dadin gane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba tare da an jingina fassara Qur'ani akan wata aqida ko wani abin da ya kamata haka ba. Muna fata Allah ba mu dacewa, Allah ɗora mu akan daidai ya samu dace. Yanzu insha Allah za mu kira sakataren wannan kungiya mai albarka Umar Ramadan Abdullahi ya zo ya mana bayani na godiya, sannan sai Allah ya rammai mana addu'a, sai mu sallah na ga kowa sai ya samu inda zai tafi gida domin aje a bitar abin da aka karanta.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. تو كما يدا أكفار ونن برنامج تند العصر faifofi guda uku tunda azhar faifofi guda uku wanda daya malam Anas Adam Muhammad ya gabatar da kuma wanda ainihin malam Umar Baba Hanafari ya gabatar da kuma wannan paper da malam Magaji Bakus Suleiman ya bayar